Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi zai yi nazari ne akan yadda kasashe masu kananan karfi za su iya cin gajiyar kudin diyar da manyan kasashen da suka shiga ba suka kebe don inganta harkokin sauyin yanayi a waɗannan kasashe masu karancin tattalin arziki. Mun gayyato Farfesa Adamu Idris Tanko na Jami'ar Bayero wanda ya bayani a game da wannan tsari.
Ya za a yi yanzu kaman su kasashe kanana irin namu na Afirka ya zama na cewa suna cin gajiyar wannan kudade a cikin wayannan asusu. Babban al'amari dai shine ya zama na cewa idan ka ce ka yi aiki iri kaza ya zama na cewa ka bada hujja na irin aikin da kai. Misali a ce ka yi aiki wanda zai zama na cewa za a biya ka haƙƙinka na wannan aiki, ya zama cewa an ga irin aikin da kai. To yadda za a ga irin aikin da kai shine babban al'amari, wanda duk sai ka bada hujja, kuma bada hujja sai ka fito da alƙaluma wanda za su nuna cewa ga irin aikin da kai, ga ma irin yanayin da ka tarar, ga kuma irin aikin da kai, ga kuma abubuwan da ya sauya saboda aikin da kai. To wannan samar da alƙaluma su ne masu wahala mu a ƙasashen mu na Afirka, tunda mu kaga yadda muke gudanar da rayuwar mu ba wai rayuwa ce da za a ce komai akwai kididdiga ba. To su kuma manyan ƙasashe na duniya gaskiya kididdiga ita ce rayuwar su. To wannan shine ake neman tallafi na kusan kowa, musamman kamar yadda kika yi zancen jami'o'i da sauran manyan hukumomi na bincike, ya zama na cewa mun samar da wani kundi na ajiye alƙaluman yanayin da yake akwai da kuma abubuwan da muka yi da kuma abubuwan da suka canza domin ayyukan da muka yi. To wannan ba ƙaramin al'amari ba ne, musamman ganin cewa su waɗannan manyan ƙasashe su ne suke da kayan aiki na bincike da za su iya samar da waɗannan alƙaluma. Mu kuma a ƙasashen mu gaskiya ba mu da su, shi yasa ko jami'o'inmu za ku ga babu wani guri da za a ce gashi jami'a ta ajiye alƙaluma na shekara 50 na shekara 100 na yadda yanayi ke. Wannan shi yasa dole sai har an samar da yanayin da za a rika samun haɗin gwiwa na su jami'o'inmu da nan ko kuma hukumomi na bincike da suke nan ƙasashen Afirka da kuma su manyan ƙasashe na duniya.
Shi kuma ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi bayani ne a game da manufar kafa rundunar adalci kan kula da al'amuran sauyin yanayi.
Akwai matsala sannan a yi maganin ta. So maganin shine kungiyoyi da kuma al'umma na gari su fahimci cewa idan akwai matsalolin nan sun fahimce ta, idan za su hada muryoyinsu mu kuma mu tattara, musamman yawanci da muke iya samu mu je taron nan na duniya baki daya. Amfanin yin wa'annan shine kamar kafa wannan kungiya ta rundunar adalci akan canji ko dumamar yanayi, shine mu karbi sakonni daga kananan kungiyoyi, kananan garuruwa, mu tattara mu kai ƙasa sa kuma mu zauna baki daya a fitar da murya daya a tafi can aje a tabbatar cewar matsalolin da ake fama da su ba wai an je an shashayi ba, amma a saurare su kuma a yi maganin.
Ana sa bangaren kuma masanin tattalin arziki musamman yadda ya shafi al'amuran sauyin yanayi Dr. Rabiu Tukur Hassan ya yi bayani ne a game da dangantakar da ke tsakanin matsalolin sauyin yanayi da tattalin arziki.
Babu shakka akwai dangantaka mai nauyi tsakanin sha'anin tattalin arziki da matsalolin sauyin yanayi da duniya ke fuskanta a wannan lokaci. Masana sun tabbatar da cewa dangantakar ta kai ga dangantaka da za ka iya ba ta ma'anar dangantaka ce mai kaifin matsayin tsakanin rai da mutuwa. Abin da yasa na faɗi haka shine dukkanin wani abu wanda Allah ya tsara shi domin ya zamanto sinadari wanda bil'adama zai amfani da shi gaba ɗaya a rayuwarsa, sun shafi abubuwa ne wanda ake samun su daga cikin yanayin inda Allah ya aje bil'adama, ma'ana a ƙasa. Idan da mutum zai duba gabas da yamma, kudu da arewa, kusan duk abin da zaka gani wanda ya shafi wani abu wanda ake mu'amala da shi na ci ko na sha ko na sutura ko na muhalli dukkan abin da ka ganshi idan ka dube shi zaka ga an ka ba asalin sa daga ƙasa aka samu shi ko kuma daga abin da ƙasa ta fitar ma'ana shuke-shuke ko itatuwa ko bishiyu ko duwatsu ko kwarrai ko koguna da sauransu waɗannan abubuwa waɗanda Allah ya tanadar mana abun masarufi wanda za mu rayu a kai a zaman mu na duniya gaba ɗayan su kusan daga ƙasa suka fito ita kuma ƙasa Allah ya tanadar mata abin da zai kyautata ta domin ta zama ta ci gaba da ba samar da waɗannan abubuwa na buƙatu namu don haka daga abin da zaka sha daga abin da zaka ci daga abin da zaka yi sutura da shi daga abin da zaka tasarifi da shi dukkanin su daga cikin abubuwan da Allah ya tanadar mana ne wanda zamu amfani da shi to sai ya kasance kuma yadda Allah ya tsara ita ƙasar da abin da ke tattare da ita ya yi mata wani tsari da wani sikili na kyautatawa domin idan ka kyautatu abubuwan da zamu samu na amfani da masarufi daga ita ƙasar su ma za su kyauta
sauraro duka abinda lokaci ba mu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon sai a biyo mu bashi a cikin shirinmu na gaba idan Allah ya yarda yanzu a madadin bakin namu Professor Adamu Idris Tanko Umar Sale Anka sai kuma Dr. Rabiu Tukur Hassan da lokacin abokan aiki musamman ma Salmon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi